الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata 18 ga watan Rajab hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1441 wanda ya dace ma 2 ga watan 3 shekara ta 2021 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Fadlul Islam na Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata na'am
malam din da yake koya mana mata wani abu ba ka kuma su ne kuma wani lokaci ya kan zaman tu har yi ka taba wani madan ka gwada masa wani abu kuma mutum yana dauke da asiri yayin
wani sadi wai mutum ne yake karantar da mata wani bangare na ilimi na rayuwa kuma ya kai wani lokaci a wajen kwatanta musu yadda aikin yake har sai jikinka ya goge jikinta to hakan dai haramu ne mutum ya taba jikin wata mata wadda ba matar shi ba ba bai wasa ba ba muharrama shi ba wannan haramun ne to shine yake cewa kuma mutum yana dauke da azumi shi shafar mace baya daga cikin abin da yake bata azumi sawa'an matar da ta halatta gare ka ko wadda ba ta halatta ba kamar yadda wato kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan sumbanci mata daga cikin matansa kuma halin yana azumi an gane ko halin yana azumi to dan haka kasancewar shi wannan jikinka da ya shafi jikin matar da bata halatta ba gare ka kuma da gangan ba akan kuskure ba akan rashin sani ba to wannan laifi ne sai dai wato bai shafi ba ingancin azuminka dan shi a magana mafi rinjaye shi azumi ko da maziyi ya fita daga jikin mutum wanda shi maziyi ruwa ne fari mai yauki wanda yake fita a lokacin da mutum yayi shahawa to ko da ya fita azumi yana nan ba abin da ya same shi sabani ga malikiya su sun tafi akan cewa idan mai azumi maziyi ya fita daga jikinsa to azuminsa ya karye sai ya rama azumi daya in ku har ya sake da gangan shahawa ta motsa masa har maniyi ya fita suka ce sai yayi kafara sai dai shi ma dai a magana mafi rinjaye fitar maniyi ba ta hanyar saduwa ba baya wajabta kafara iya abin da yake wajabta kafara saduwa da iyali da gangan a cikin yini wanda yake na Ramadan wannan shine yake wajabta kafara in akan mantuwa ko rashin sani mutum ya kusanci iyalinsa halin yana azumi to wannan babu komai akan sa Allah ne wato ya kaddara masa wannan ba maganar ramuwa balantana kafara kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda yake wanda ya wayi gari yana azumi ya manta ya ci ko ya sha akan mantuwa manzo Allah yace falyutim masawmuhu ya cika azumin sa fa inna ma at'amahu Allah wa saqahu kadai ubangiji ta'ala shine ya ciyar da shi kuma shine ya shayar da shi to haka idan mutum akan mantuwa ya sadu da iyalin sa halin yana azumi babu ramuwa akan shi balantana kafara kamar yadda ziyada ce sahiha manzo Allah yace fala qada'a alaihi wala kafara babu ramuwa akan sa balantana kafara dan haka dai koda mazi ya fita daga jikin mutum a sababin shafar mace azumin sa bai baci ba na'am to wai kamar misali mutum ne wanda sana'ar shi ta zamanto sana'a ce haramtacciya an gane ko galibin dukiyar shi dukiya ce haramtacciya wai in ya nema kai masa wani aiki ya biya ka shin yana halatta in dai aikin da za ka yi masa babu taimaka masa akan ci gaba da wannan aiki nashi haramtacce babu wani abu wanda yake na daukan zunubi to ba laifi bane kana iya masa in dai aiki ne wanda ya halatta a shar'anci in ka masa aiki ya dauka ya biya ka kaddar cewa da wannan kudi na haram ya biya ka kai ka ci halak an gane ko sai dai anan in har ka tabbata kin yi masa wannan aiki da kaurace masa zai iya dawo da shi kan layi ya gane kuskurensa to anan kaurace masa ka kin yi masa aikin shine ya fi dacewa kamar yadda fasiki kaurace masa wajibi ne amma in an tabbata kauracewar za ta yi amfani zai sadu da yayi nadama ya gane kuskuren shi ya dawo kan hanya to abin da ya kamata jama'a ta musulmi su kyamace shi su kaurace masa na'am to wai akwai lokacin da aure yake zama wajibi akan mutum kwarai bal ma kafin haka akwai wanda kwata-kwata sun tafi akan cewa aure wajibi ne ga kowa musamman su ne malaman zahiriya sun kafa hujja da fadar Allah subhanahu wa ta'ala fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba ubangiji ta'ala ya ce ku aure abin da ya dada da gare ku na mata ku auri biyu ko ku auri uku ko ku auri hudu kai mace biyu ko kai uku ko kai hudu to suka ce anan umarni ne daga Allah subhanahu wa ta'ala umarni ko in yazo daga Allah ko manzansa abin da yake fa'idantarwa wajauci haka dalilin su na biyu fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum ita ma wannan aya umarni ne Allah subhanahu wa ta'ala yake haka kuma dalilin su daga cikin sunna fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi na Abdullahi dan Mas'ud na cikin sahihai manzon Allah yace ya ma'asharar shabab man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghabu lil basar wa ahsanu lil farj wa man lam yastati fa alayhi bis sawm fa innahu lahu wija ash-shahid manzo Allah yace man istata'a minkum al ba'ata falyatazawwaj duk wanda yake da ikon daukan dawainiya ta aure abinda ya shafi biyan sadaki da sama mata mazauni da kawo mata ci da sha da sauran bukatu na rayuwa manzo Allah yace yayi aure suka ce nan wannan gaba tana tabbatar da aure wajibi ne domin fi'lul mudari ne maqrunun bi lamil amr wa huwa sigatun min sigil wujuh falyatazawwaj manzo Allah yace yayi aure to illa kasancewar a fada ta jumhurin malamai aure ba wajibi bane asali ba wajibi bane amma sun kasa shi kashi biyar daidai da ahkamu taklifiya. Akwai wanda aure yake zame masa wajibi, kamar yadda kai tambaya, wanda aure yake zame masa wajibi mutumin da yake da shahawa tattare da shi kuma yana da halin aure, abin da ya shafi sadaki da sana'ar da zai sama mata mazauni da ci da sha, kuma yana jima kansa tsoron fadawa cikin aikin alfasha zina, to wannan aure ya zama wajibi a kansa domin ya kare kansa game da aiki na alfasha. Mutumin da yake da shahawa, yana da halin aure, kuma yana tsoron fadawa cikin aiki na alfasha, to wannan aure ya zama wajibi a kansa. Na'am. Wai misali masbuki ne ya zo bai samu raka'a cikakka tare da limami, kawai iya ya samu limami ya dago daga ruku'u a raka'a ta karshe, ko kuma ya same shi yana zaman tafiya, kablu ko ba'adi ta kama limami. In kabli ce ta kama limami, to zai bi shi su yi tare, an gane ko? Zai bi shi su yi tare, domin faɗar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, inna ma ju'ila al-imamu li yu'tamma bihi fala taktalifu alaihi. Ku san da cewa kadai an sanya limami dan ayi koyi da shi, manzon Allah ya ce kada ku saba masa. In an yi wannan kabli ya sadamce, sai ka tashi ka zo da raka'o'inka gaba daya, domin baka samu komai daga cikin sallar shi, baka samu raka'a cikakka, iya abinda ka samu zama. In ko ba'adi ce ta kama shi, to wannan ba'adi ba ta shafe ka ba, yana sadamcewa lokacin da zai duka yayi ba'adi, kai sai ka tashi ka zo da duk abin da ya rage maka, kuma a ƙarshe ba za ka yi ba'adin ba. Me yasa? Saboda baka samu raka'a cikakka game da sallar ta limami. Inda a ce ka samu raka'a cikakka, to abin da ya kama shi na ba'adin ko na ƙablin kai ma ya kama ka, ko da baka nan aka yi raukannuwar. To don haka lokacin da ya sunkuya zai yi ƙabli, kai ba za ka zauna ba ka yi ƙiƙamkarin gajiran sai ya taso, sannan ya salamce, sannan ka tashi ka wannan, bin shi za ka yi ku yi ƙabli. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, wato mun gama baban da ke bayani game da abin da ya zo daga Allah subhanahu wa ta'ala, wato da manzansa, na wato shi ne girman laifi na fita daga da'awa wadda take ta musulunci. Mutum ya rada ma kansa wani suna ko wani lakabi wanda ya fita daga cikin da'awar danganta kai zuwa musulunci, kwata-kwata wannan haramun ne, kuma shi ne sababin wato rabuwar al'umma ta musulmi. Wanda malam ya zo mana da aya wadda ke cikin suratul hajji, bayani ya gabata akan ta. Fadar Allah mai girma da ɗaukaka, wajahidu fillahi haqqa jihadi wajtabakum وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ الآية الشاهد شيني يتي هو سماكم المسلمين وبنجيجنكو شيني يا أمبتيكو دتي ومسلميكوكي وانن سوناني نمسمم wanda Ubangijinmu mai girma da ɗaukaka daga saman bakwai ya rada mana wannan suna. Don haka musulmi ba ko mu ce bawa ba shi da wani suna ko wani lakabi da zai yi tinkahu da shi, ya yi alfahari da shi sama da lakabi na musulunci na cewa ni musulmi ne. Kamar yadda wani daga cikin magabata yake faɗa, yake cewa abil islamu la abali siwahu idan ta sabu libakirin autamini, ya ce abin islamu, ya ce musulunci shi ne ubana, la abadi siwahu, yace ba ni da wani uba in ba musulunci ba. Lokacin da mutane suka ringa alfahari suna kai dangane ga kabila ta Bakar ibn Wa'il ko kabila ta Banu Tamim, wanda Bakar ibn Wa'il da Banu Tamim manyan kabilu ne daga cikin kabilu na Larabawa wanda suke alfahari da wannan kabila, duk wanda ya kai dangane da ita. To shine yace, a ni musulunci shine ubana, ba ni da wani uba wanda ya wuce musulunci. To dan haka shine yace huwa sammakumul muslimina, ubangijin ku shine ya ambace ku cewa musulmi kuke. To dan haka duk wani suna wanda zai fita daga cikin da'awa ta musulunci to haramu ne. Kamar yadda hadisi na karshe a baban shine hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake fada, yake cewa abida awal jahiliyati wa ana baina azhurikum. Manzon Allah yace yanzu kirari za ku ringa yi irin kirari na jahiliya, halin ina tsakankanin ku ina raye, za ku ringa da'awa ta jahiliya. Shine Sheikhul Islam Abu al-Abbas Ibn Taymiyya al-Harrani, Allah ya ji kansa, wato shine yake fada, yake cewa wato yayin da wani daga cikin mutanen Madina da shi da wani muhajir daga cikin mutanen Makka, ko mu ce daga cikin waɗanda suka yi hijira, shine sai yake cewa shi Abu al-Abbas Ibn Taymiyya yake cewa kullu ma kharaja an da'awal islami wal qur'ani, yace dukkan abinda wato ya fita daga da'awa ta musulunci da alqur'ani, min nasabin, na wata danganta da mutum yake danganta kansa. An gane ku? Kamar yadda mutum yake danganta kansa zuwa wata kabila daga cikin kabilu, ya so mutum in ya so kabilar shi ya yi kiyayya da shi, in ya ki kabilarsa kuma zai iya zaluntar kowane ne don saboda kabilarsa, shine sai ya ce au baladi, ya ce ko kuma wani gari, mutum ya ringa danganta kansa zuwa wani gari yana alfahari da shi. Yana alfahari da garin, ya so wanda ya so garin, ya ki wanda ya ki garin, wanda kuma komai yana iya aikatawa a sababin garinsa. Shine sai ya ce au jinsin, ko kuma wani jinsi. Kamar misali, ya ringa tunkahu yana jiji da kai, ni ba larabe ne, ko ni ba ture ne, ko ni wato wani ifriki ne, ma'ana dan Afrika ne, ka dauki dai wani wannan wani jinsi mutum ya ringa alfahari da shi, ya ringa takama da shi, yana danganta kansa au mazhabin, ko kuma wani mazhabi, ko da waɗannan mazahib na ahlus sunna wal jama'a, ka ringa takama kana danganta kanka kana ni ba maliki ne, ko ni ba shafi'i ne, ko ni hanbali ne, ko ni ash'ari ne a bangaren aqida, au dariqatin, ko wata dariqa irin durqus sufiya, ani ai ba shazile ne, ni ba qadire ne, ni kaza ne. Yace to fa huwa min aza'il jahiliya, yace dukkan waɗannan abubuwa wato suna daga danganta kai zuwa jahiliya, shine maguzanci. Shine sai yake fada, sai yake cewa yayin da wato wani daga cikin, shine yace ballan maktasama muhajiriyun wa ansariyun, yace bari dai yayin da wani daga cikin almuhajirun da wani daga cikin mutanen Madina suka ringa fada da juna, suka samu rashin zuttuwa, faqala almuhajiriyun, shi wanda yake muhajirin sai ya fada, sai ya ce ya lal muhajirin, ya ce ya ku 'yan uwana muhajirun, me yake nihi ma'ana ku kawo mun taimako da agaji ku kawo mun dauki wa qala al-ansari shi ma dan madina sai ya fada yace ya lal ansar yace ya ku mutanen madina maza ku kawo dauki ku kawo agaji take yanke kawai fada ya barke tsakanin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su wadannan al-muhajirun gaba ɗaya sun kawo goyen baya ga dan uwan su muhajir su ma mutanen madina kowa ya dauko makami maza Allah sai yake cewa abida'a wal jahiliyati wa ana baina adhhurikum maza Allah yace yanzu da awa ta jahiliya za ku ringa yi halin ina tsakankaninku wa ghadiba li dhalika ghadaban shadida maza Allah yayi fushi fushi wanda yake mai tsanani to kaga kasancewar anan shaydani ya zo ya jefa barna tsakankanin su ya mantar da su asalin su cewa ƴan uwan juna ne duk inda musulmi suke ƴan uwan juna ne ƴan uwan juna ku abinda aka san da su shine kaunar juna da tausaya ma juna da taimaka ma juna kamar misali fa a ce wannan dan uwanka ne na danganta kun samu rashin zuntuwa ka kira wasu jama'a cewa su kawo dauki ku hadu ku kashe shi to shine annabi manzo Allah yace abida'a wal jahiliyati wa ana baina adhhurikum yanzu da awa ta jahiliya za ku ringa yi halin ina tsakankaninku to dan haka dukkan wani suna da dukkan wani lakabi wanda ya fita daga da awa ta musulunci da alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan maguzanci ne amma duk sunan da musulmi zai ma kansa da duk lakabin da zai ma kansa in dai bai fita ba daga cikin da awa ta musulunci da da'awa ta alkur'ani wanda kuma baya nufin tsarkake kansa da zuga kansa game da wannan suna to wannan ba laifi bane an gane ko kamar yadda wato mabiyan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke ma kansu lakabin ahlus sunna ai atba'us sunna domin lafazin sunna bai fita ba daga cikin da'awar musulunci saboda ba sunnar kowa ake nihi illa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma su ne ake kiran su aljama'a jama'a waɗanda suke masu haɗin kai masu kaunar juna waɗanda suka haɗe akan wato shine alkur'ani da sunna kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambace su cewa su ne aljama'a waɗanda za su samu tsira a gobe kiyama Allah ya sanya mu a cikin su kuma su ne ake kiran su aqba'ifatul mansura aqba'ifatul mansura kuma su ne ake kiran su alfirqatun najiya alfirqatun najiya za mu tashi babi na gaba قال المصنف رحمه الله تعالى باب وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة وقوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وقوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه أي تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف وتسود وجوه أهل البدع والاختلاف عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل هضو النعل بالنعل حتى إن كان منهم من أتى أمه على نية كان في أمتي من يصنع ذلك وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة وتمام الحديث قوله وتفترق هذه الأمة على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي رواه الترمذي فليتأمل المؤمن الذي يرجو لقاء الله كلام الصادق المصدوق في هذا المقام خصوصا قوله ما أنا عليه وأصحابي يا لهذه الموعظة لو وافقت من القلوب حياتا ورواه أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وصححه ولكن ليس فيه ذكر النار وهو في حديث معاوية عند أحمد وأبي داود وفيه إنه سيخرج من أمتي قوم تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه فلا يبقى منه إرق ولا مفسد إلا دخل وقد تقدم قوله ومبتج في الإسلام سنة الجاهلية Malam Allah ya ji kansa na faɗa wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga Allah subhanahu wa ta'ala da manzansa na wajabcin shiga musulunci gaba ɗaya da barin duk abin da ya wanaici musulunci duk abin da baya cikin karantarwar musulunci to ya zama wajibi mu watsar da shi kuma wajibi ne mu shiga musulunci gaba ɗayan mu tsindin ya zamanto muna cikin tsake-tsaken sa ba mutun ya ringa bin gefe ba kamar yadda ubangiji ta'ala yake faɗa wa minan nasi may ya'budullaha ala harf fa in asabahu khairu nidma annabi wa in asabatuhu fitnatun inqalaba ala wajhi khasira ad-dunya wal akhirah zalika huwa khusranul mubin Ubangiji ta'ala ya ce daga cikin mutane akwai wanda ke bauta ma Ubangijinsa ala harfin abusa gefe ma'ana shi gefe yake bi baya shiga tsakiya fa in asabahu khairun nidma annabi idan wani alkhairi ya same shi koshin lafiya da wadata da nutsuwa nidma annabi sai ya nutsu da wannan addini ya ci gaba da bauta ma Ubangiji wa in asabatuhu fitna in ko wata fitina ta same shi rashin lafiya ko talauci ko wani furgici ko wani kunci na rayuwa ubangiji ta'ala yace in qalaba ala wajhi sai ya juya akan fuskar sai ya koma kafirci ubangiji ta'ala yace mai haka khasira ad-dunya wal akhirah ya tabi a rayuwarsa ta duniya da makomarsa lahira sai yace zalika huwa al-khusranul mubin wannan tabewa ita ce tabewa mabayyaniya wadda babu wata tabewa sama da ita Allah ya kare mu to dan haka shiga cikin musulunci gaba ɗayan sa wannan wajibi ne kuma wajibi ne mutun ya watsar da duk wani abu wanda yake koma bayan karantarwa ta musulunci shine malam yace wa tarki ma siwahu malam yayi wannan babi domin ya bayyana mana fadla cikakka wadda musulmi yake dacewa da ita tana kasancewa ne kadai ga wanda ya shiga cikin musulunci gaba ɗaya ba wanda yake bin gefe ba a babi na farko malam ya zo da ayoyi na alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suke nuna mana fadla ta wannan musulunci da yanda musulmi shine bawa zababbe agun Allah subhanahu wataala wanda kuma duk wani alkhairi na duniya da alkhairi na lahira shi musulmi Allah ya tanada ma to ba kowa yake samu wannan fadala da wannan matsayi da daukaka sai wanda ya shiga cikin musulunci gaba ɗayan sa yana kokarin kwatanta aiki da duk abin da Allah ya shar'anta yana watsar da duk abin da ya saba ma karantarwa ta musulunci to wannan shine zai dace da duk abin da wato ayoyi na alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka zo waɗanda suke bayani game da fadala ta musulunci wanda hakan kuma shine ya zama wajibi wato akan dukkan musulmi kowane musulmi to kamata yi ko mu ce ya zama wajibi akan sai ya shiga cikin musulunci gaba ɗaya kar ya dau wani bangare kuma ya watsar da wani bangare domin duk wanda yayi haka to babban kaulasar ya hau kansa kwata-kwata baya daga cikin waɗanda suke musulmi misali wanda zai yi imani da wani bangare abinda bai masa ba kuma ya watsar yace a shi abu kaza da kaza bai yarda da shi ba, amma abu kaza na musulunci ya yarda da shi, to wannan ba musulmi ba yake sunan shi kafiri. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa a can cikin suratul Ma'ida, ko kuma mu ce cikin suratul Nisa, innal ladhina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu baina Allahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wa yuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina adhaban muhina. Ubangiji ta'ala yake cewa lalle waɗanda suke kafirce ma Ubangijinsu, suna kafirce ma manzanninsa, suna nihi su raba tsakanin Allah da manzanninsa, waya kuluna suna faɗa nu'minu bi ba'din, wato mun yi imani da wani shashi na manzanni, wa nakfuru bi ba'din, wasu kuma mun kafirce musu ba mu yarda da su ba. Kamar yadda Yahudawa sun yi imani da annabi Musa amma sun kafirce ma annabi Isa alaihi salam, kamar yadda su ƴan musham sun yi imani da annabi Isa haka sun yi imani da annabi Musa, amma cika makin manzanni annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam sun kafirce masa. Ubangiji ta'ala ya ce wa yuriduna an yattakhizu baina dhalika sabila, suna nihin su riki wata hanya tsakanin imani da kafirci, ma'ana su zamanto wai a tsakatsaki wannan tsakatsakiya, sun yi imani da wasu, wasu ba su yi imani ba da su. Ubangiji ta'ala ya ce ulaika humul kafiruna haqqa, waɗannan Ubangiji ta'ala ya ce su ne tsantsar kafirai da gaskiya, saboda idan mutum ya kafirce ma manzo ɗaya daga cikin manzannin Allah gaba ɗaya, duk manzannin da ya yi imani da su, wannan imani da su ba zai amfane su shi ba. Ɗaya tak daga cikin manzannin Allah in mutum ya ware ya ce shi bai yarda da shi a matsayin manzo, to imanin da ya yi da sauran manzanni ba zai amfane shi ba, saboda dole ne ka yi imani da manzannin Allah jumlatan wa tafsila, duk wani manzo na Allah ka yi imani da shi, sannan kuma duk wani manzo wanda Allah ya bada labarin shi a cikin Alkur'ani ko manzon shi yayi bayani, to kai imani da shi. Shine yace ulaika humul kafiruna haqqan, waɗannan sune kafirai tabbas. Ubangiji ta'ala yace wa a'tadna lil kafirina azaban muhina, mu ko mun tana dama waɗanda suka kafirce mana azaba wanda take ma'abuciyar wulakanci a makomarsu lahira. Haka Ubangiji ta'ala ya faɗa a cikin suratul Baqara, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayati dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil adhab wama Allahu bi ghafilin amma ta'malu. Ubangiji ta'ala yana faɗa ne hikaya ga Yahudu, wanda abinda aka haramta musu sai su aikata, wani abin su yarda da shi, wani abin kuma su ki yarda da shi. Shine Ubangiji ta'ala ya ce afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd, yanzu ku yi imani da shashen littafi kuma ku kafirce ma shashen sa, wani bangare ku yarda da shi, wani bangare kuma ku yi musu. Ubangiji ta'ala ya ce fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum, sakamakon wanda ke aikata haka daga cikin ku bai zamanto ba illa khizyun fil hayati dunya, face kaskanci tun a rayuwarsa ta duniya. Duk wanda zai yi imani da wani abu daga cikin karantarwar musulunci, wani abu kuma ya yi inkari, to tun a nan rayuwar duniya Ubangiji ta'ala zai hada shi da kaskanci da wulakanci. Sannan ya ce wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil adhab, idan kiyama ta tashi shi wannan bawa Ubangiji ta'ala ya ce za a mayar da shi zuwa mafi tsananin azaba, ita ce azaba ta wutar jahannama. Allah ya kare mu, sai ya ce wama Allahu bi ghafilin amma ta'malun, Ubangiji ta'ala bai raukana ba game da duk abin da kuke aikatawa, yana ganin ku kuma yana sane da ku kuma yana da iko akan kama ku. To dan haka shine anan wato malam ya zo da yayi wannan babi na musamman cewa wajibi ne mutum ya shiga cikin musulunci gaba ɗayansa. An gane ko kariya watsar da wani bangare, wani bangare kuma ya yarda da shi, to idan mutum yayi haka to ba musulmi sunansa ba. Shine malam sai ya ce wa qaulillahi ta'ala da bayani game da fadar Ubangiji mai girma da daukaka dake cikin suratul Baqara. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kaffa wa la tattabi'u khutuwatish-shaytan innahu lakum aduwwun mubin. Ubangiji ta'ala yace, ya ku mu'minai, udkhulu fis-silmi kaffa, ku shiga cikin musulunci gaba daya. Lafazin as-silm, abinda ake nihi shine al-islam, ku shiga cikin musulunci kafatan ajami'an, gaba dayansa. Kenan kar ku ware wani bangare ku ce kun yarda da abu kaza ba ku yarda da shi ba. Kaga wannan kira ne na musamman. Ubangiji ta'ala yake ma bayin sa mu'minan cewa su shiga cikin shari'o'in musulunci gaba daya, kar su bar komai daga ciki. Kenan komai ka karba, abinda zaka iya aikatawa bakin gwalgwadon iko ka aikata, abinda yafi karfinka to ka bari. Duk da cewa duk abinda Allah ya shar'anta mana daidai da iyawar mu ne, abinda aka hane ka ka hanu, abinda aka ce kayi kayi bakin gwalgwadon ikonka, koda baka iya abu to kar kayi musan shi. Don haka kuma abu ne wanda yake sananne cewa ita shari'a ta musulunci shine abinda yazo a cikin Al-Qur'ani da Sunna, abinda Allah subhanahu wataala ya umarci mu cewa mu yi. Kenan wanda zai bi Al-Qur'ani da Sunna, wannan shine ya shiga cikin musulunci gaba dayansa. Amma duk wanda ya bar karantarwa ta musulunci ya shiga wata hanya, abubuwa waɗanda suke na kafirci ko na bid'a ko wasu abubuwa waɗanda suke na saban Allah, to wannan bai shiga cikin musulunci gaba daya kamar yadda Allah ya umarni. Shine a takaice malin yazo da wannan aya, wanda ayar tana fa'idantar da mu, wajibi ne akan musulmi ya shiga cikin musulunci gaba dayansa. Kenan kar yayi imani da wani bangare, wani bangare kuma ya kafirce masa, dole sai ka karba gaba daya duk abinda Allah ya shar'anta na yi, ka karba ka yarda da cewa abu ne wanda Allah ya shar'anta, wanda zaka iya aikatawa bakin gwalgwadon ikonka ka aikata na hannuwa ka. Sannan malam sai ya ce wa qaulihi ta'ala, da bayani game da fadar Ubangiji mai shine cikin ayar kenan, sai ya ce wala tattabi'u khutuwatish-shaytan. Ubangiji ta'ala ya ce kar ku bi wato hanyoyin shaydani. Hanyoyin shaydani shine abin da yake kawata ma bawa na ayyukan saku. Ubangiji ta'ala ya ce innahu lakum aduwwun mubin, domin shaydani makiyi ne wanda yake mai bayyanar da kiyayya a fili gare ku, don haka kar ku rike shi a matsayin masoyi, kar ku rike shi a matsayin masoyi yadda yake makiyin ku, kuma ku maida shi makiyi ne na hakika. Duk abinda shaytani zai kawata muku na ayyuka na sako, Ubangiji ta'ala yace kar ku biya masa, ku saba masa. To dan haka kenan duk wani abu wanda ya saba ma karantarwar musulunci, wannan wajibi ne mutun ya watsar da shi, kamar yadda malam yace babu wujubi dukhulil islami, shine sai yace kafatan kullihi, sai yace wa tarki ma siwahu. Kaga karkashin wa tarki ma siwahu shine Allah yace wala tattabi'u khutuwatish-shaytan, kar ku bi hanyoyin shaytani, abinda yake kawata muku na ayyukan saku, sune abubuwa waɗanda suke na kafirci da na bid'a da na saban Allah. Ubangiji ta'ala yace kar ku bi. To sannan malai yazo da aya ta biyu, ita kuna cikin suratul Nisa, fadar Ubangiji mai girma da daukaka, alam tara ilal ladina yazumuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila taguti wa qad umiru an yakfuru bi wa yuridu ash-shaytanu an yudillahum dalalan ba'ida. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا. Shine malam ya ciro mana ayar alam tara ilal ladina yasumuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika. Ubangiji ta'ala yake cewa wai shin baka ga ba waɗanda suke raye cewa sun yi imani da abinda aka saukar maka na alqur'ani wa ma unzila min qablika haka sun yi imani da abinda aka saukar gabaninka na littattafai ubangiji ta'ala yace yuriduna an yatahakamu ila faguti alhali kuma gasu suna nihin kai kara zuwa dagutu ma'anar dagutu anan dukkan wata shari'a kuma bayan ta Allah subhanahu wata'ala sunanta dagutu wanda dawagi tikin suna da yawa ya gabata tun a cikin darasin mu na al-usulus salasa wanda jagoran su gaba ɗaya shine shaydani buka dagutu ne duk wani abin da ake bauta masa kuma bayan Allah subhanahu wata'ala dagutu ne duk wata shari'a kuma bayan al-qur'ani da sunna dagutu ne shi ko Allah ya umarci mu cewa mu kafirce ma dagutu duk wani abu kuma bayan shari'a ta al-qur'ani da sunna wajibi ne akan mu kafirce mata mu nuna bamu yarda ba bamu amince ba dan haka imanin mumini baya tabbata sai ya kafirce ma dagutu kamar yadda ubangiji ta'ala yace faman yakfur bi taguti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwati al-wusqa lam tisama laha haka yace wallazina jitanabu taguta an ya'buduha wa anabu ila allahi lahumul bushra fabashshir ibad haka yace walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibu taghut to shine anan yace yuriduna an yatahakamu ila taghuti ubangiji ta'ala yace alhali kuma gasu suna nihin kai kara wato izuwa taghutu shari'a da ba ta Allah ba wa qad umiru an yakfuru bi alhali an umarce su cewa su kafirce ma dagutu duk wata shari'a kuma bayan alqur'ani da sunna ubangiji ta'ala yace alhali an umarce su cewa su kafirce mata su nuna ba su yarda ba ba su amince ba da ita sai yace wa yuridu shaytanu an yudillahum dalalan ba'ida ubangiji ta'ala yace shaytani ne yake nihi ya batar da su batarwa wanda take mai nisa ma'ana ya kautar da su gabarin tafarki wanda yake madaidaici sai yace wa idza qila lahum idan an ce da su ta'alu ila ma anzalallahu ku zo ku karbi abinda ubangijinku ya saukar wa ila rasuli ku karbi abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya baku ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa ubangiji ta'ala yace zaka ga munafikai suna bujirewa gabarinka bujirewa ubangiji ta'ala yace fa kaifa idza asabatuhum musibatun bima qaddamat aydihim waya ya lamarin su zai kasance yaya za su karata idan wata musiba ta same su a sababin abinda hannayensu ta aikata na miyagun ayyuka kuma ja'uka ya halifuna billahi sannan suka zo maka suna rantsuwa da Allah in aradina illa ihsanan wa tawfiqa mu ba ma nihin komai da kai shari'a kai kara zuwa shari'ar da ba ta Allah ba illa kawai kyautatawa kuma da neman hada kan jama'a mu dan hana kina wai hada kan jama'a ne su yarda da wannan kuma su yarda da wannan sai yace ulaiikal ladina ya'lamu Allahu ma fi qulubihim waɗannan su ne waɗanda Allah ke sanar da abin da yake cikin zukatansu na munafirci sai yace fa a'ridu anhum ubangiji ta'ala yace kauda kai gabarin su manta da su wa'ihum wato ka galgade su ka tsoratar da su game da azabar Allah wa kullahum fi anfusihim qawlan baliga ka fada musu fada wanda take mai kai matuka wanda za ta yi tasiri a cikin zukatansu to a wannan aya idan muka kalla farkon ta wannan wato istifham ne wanda yake inkari muso ne ubangiji ta'ala yake yace alam tara ilal ladina yazumuna shin wai baka ga waɗanda suke rai cewa annahum amanu bima unzila ilayka cewa wai sun yi imani da abinda aka saukar maka wa ma unzila min qablika sun yi imani da abinda aka saukar gabaninka kaga wannan aya tana nuna mana cewa kai kara zuwa shari'a ta Allah wannan yana daga cikin shiga musulunci gaba daya domin shari'a ta Allah wato lamari ne daga cikin lamurra na musulunci ko mu ce shari'a ce daga cikin sha'irul islam dan haka duk mutumin da ya kai kara zuwa ga shari'a wadda take koma bayan ta Allah subhanahu wata'ala to tabbas ya kauce ma tafarki madaidaici kaucewa wadda take mai nisa kamar yadda karin bayani zai zo akwai lokacin da zaka iya kaiwa, an gane ko, idan haƙƙin ka ya murgaye. Amma matukar ga shari'a ta Allah, ga shari'a ta Dagutu, to a matsayin ka na musulmi baya halatta ka kai ƙara kotun Dagutu. Wanda sababin saukar ita wannan aya, kamar yadda hadisi ya inganta daga Abdullahi dan Abbas, Allah ya ƙara musu yadda, yake cewa kana Abu Burdata al-Aslami kahinan, wato akwai wani wanda ake kiran shi Abu Burda al-Aslami, ya kasance boka ne, iya aikin sa ya kabi bainal yahud, shi yake hukunci tsakanin Yahudawa in sun samu rashin zattuwa zuwa gare shi ake kai kara. Wanda su Larabawa kowace kabila tana da boka nata, wanda wannan boka shine zai ringa ba su duk wani labarin, kuma shine alkali. To Yahudawa sukan kai masa kara yayi musu hukunci akan duk abin da suka samu sabani. Sai aka samu wasu jama'a daga cikin kabila ta Banu Aslam, wanda sun yi imani da Allah da ranar kiyama, amma sai suka tashi wai za su je su kai kara zuwa shi wannan Abu Burda al-Aslami. Ubangiji ta'ala sai ya turo wannan sako, yace alam tara ilal ladina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wama unzila min qablika. To wanda wannan yana nuna imanin su bai tabbata ba, inda sun yi imani da Allah ba za su kai kara zuwa Dagutu ita ce shari'a da ba ta Allah ba. Shine yace wa qad umiru an yakfuru bi alhali, an umarce su cewa su kafirce ma, wato duk wata shari'a wadda take koma bayan alqur'ani da sunna. Sai yace wa yuridu shaytanu an yudillahum dalalan ba'ida, shaytani ne yake nihin batar da su batarwa wadda take mai nisa. To dan haka anan sai mu tsaya mu fahimci mas'ala ta hukuncin, wato ta yin hukunci ba da abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar. A yaushe ne wato zai zamanto kafirci wanda yake babba, wanda yake kenan kafirci wanda yake itikadi, ko kuma ya zamanto kenan kafirci wanda yake karami. Misali hukunci da duk abin da yake koma bayan shari'a ta Allah alqur'ani da sunna, a wani lokaci yakan iya zamantowa kafirci ne babba, ko kuma ya zamanto kafirci wanda yake karami. Kamar yadda wato al-Sheikh Muhammad ibn Ibrahim al-Sheikh, Allah ya ji kansa, yana da risala ta musamman da ya wallafa ta Hakimul Qawani, a cikin ta yake bayanin cewa lalle hukunci ba da abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar, to yakan zamanto tsantsar kafirci, kafirci babba mai fitar da mutum daga cikin musulunci a cikin halaye guda shida. Hali guda shida, duk mutumin da yayi hukunci ba da alqur'ani ba da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, to a cikin wannan ɗaya daga cikin halaye guda shida to ya zama kafiri. Hali na farko shine yake cewa idan alkali yayi musan cancantar hukuncin Allah da na manzansa, duk lokacin da shi wannan alkali wanda yake shari'a shari'a ta Dagutu yayi musan cewa alqur'ani, yayi musan cancantar yin hukunci da alqur'ani da sunna, kamar yadda suke da'awar cewa ai alqur'ani da sunna ba su yi daidai da mutanen da suke rayuwa a yau, saboda a yau an samu ci gaba, an samu wayewa, ya ma waɗancan waɗanda suka rayu a wancan lokaci daidai, amma na yau bai musu daidai ba. To duk wanda yayi musan cancantar yin hukunci da alqur'ani da sunna, to wannan ya kafirta, babu tantama game da kafircinsa, kwata-kwata ya bar musulunci. Wannan shine hali na farko. Hali na biyu, idan shi mai hukunci ba da shari'ar Allah, alkalin da yake hukunci da Dagutu, an gane ku, idan yayi kudirin cewa wannan hukunci da yake yayi wannan hukunci da yake daidai yake da hukuncin Allah, an gane ku, idza ataqada al-hakimu anna hukma ghayri Allah musawin li hukmi Allah, in yayi kudirin cewa wannan doka da suke hukunci da ita ai daidai take da hukuncin Allah, to shi ma wannan ya kafirta. An gane ko ya kafirta, domin duk wanda ya daidaita wani da Allah to wannan ya kafirta. Wannan shine hali na biyu kenan. Duk alƙalin da zai ɗauki wannan shari'a ta su ta ɗagutu daidai take da shari'a ta Alƙur'ani da Sunna, to wannan ya kafirta. Kamar yadda suke faɗa, ai duk shari'a shari'a ce. An gane ku? Shari'a, duk shari'a ba shari'a ba ce ba, shari'ar Allah ita ce shari'a. Duk wata shari'a kuma bayan ta Allah shari'a ce ta shaitani. In ma an kiraye ta shari'a, suna ne kiranye ne, amma shari'a ce ta shaitani. Hali na uku, idan shi alƙalin ya yi ƙudurin cewa wannan shari'a ta su ta fi shari'ar Allah, abinda suke na dokoki cewa ya fi abinda Allah ya shar'anta ma bayansa, to shi ma wannan babu tantama game da kafircinsa. An gane ko? In ya ɗauki cewa wannan doka ta su ta fi dokar Allah, to shi ma wannan ya kafirta. Hali wanda yake na hudu, idan ya yi ƙudurin cewa wato idan ya yi ƙudurin cewa wannan shari'a ta su ba ta yi daidai da hukuncin Allah, kuma ba ta fi ba hukuncin Allah, amma yin shari'a da wannan doka halaka ne. Mu gane wannan hali na hudu. Ya yi ƙuduri ya tabbata ita wannan shari'a ta su ta ɗagutu ba daidai ba take da shari'a ta Allah, kuma ba ta tsare shari'a ta Allah, sai dai ya ɗauki cewa yin shari'a da ita wannan halaka ne, to shi ma wannan ya kafirta. Menene sababin abin da ya kafirtar da shi? Halitta abin da Allah ya haramta. Duk wanda ya halitta abin da Allah ya haramta ya kafirta. Hali na biyar, wato shine alƙalantar da duk wata shari'a koma bayan ta Allah, kamar misali wanda zai kawo ya kagaba ma jama'a cewa ga dokar da za ku yi hukunci da ita, wanda ya alƙalantar da ita, to shi ma wannan ya kafirta, babu tantama game da kafircinsa. Sannan na shida, hali na shida, wato shine alƙalantar da wasu al'adu waɗanda suke na gargajiya na ƙabilu, wanda za ka samu ƙabilu kowanne akwai wata shari'a tasu da suke yi da ita, wanda ake yi da ita, wanda ta hanyar nan za a ce a gane mai gaskiya ko marar gaskiya. Wanda irin wannan maguzanci dafa a garin nan ma fa akwai shi. Wai akwai wani dutsi da ake ce masa wai dutsin matseta. Wai in aka samu rashin zuttuwa wai sai a ce a je abu tsakanin dutsin. Wai in baka da gaskiya dutsin zai matse ka. To da irin wannan za ka samu a gidajen sarakuna na gargajiya, za ka samu wasu dokoki, wasu shari'unsu, sai ka ji an ce mu shari'ar da muka same ta a gidan nan kaza kaza ne ake. Akwai shari'a wadda take tasu ta daban, wadda ba ta Allah ba, wanda galibi da duk wata kabila za ka ga suna da wasu dokoki nasu wanda yake na daban, wanda ya saba ma dokar Allah subhanahu wa ta'ala. To irin alƙalantar da irin wannan shari'a a ce a da kaza za a yi wannan tasu ta gida, wannan tasu wannan shari'a su dokar su ta gargajiya, to duk wanda ya alƙalantar da ita to shi ma ya kafirta. Dokar Allah ita ce doka. Duk wata doka koma bayan ta Allah subhanahu wa ta'ala haramun ce. To waɗannan su ne halaye guda shida. Hali na farko me muka ce? Idan alƙali ya yi musancantar hukuncin Allah da na manzansa, ya yi musancewa Alƙur'ani da Sunna ba su cancanta ba a yi hukunci da su a yau, sun yi daidai ne da mutanen jiya, a yau ba su yi daidai da mutane domin an samu cigaba, an samu wayewa, to wannan babu tantama game da kafircinsa. Hali na biyu muka ce, idan ya yi ƙudurin cewa wannan doka ta su daidai take da ta Allah, to wannan ya kafirta. Hali na uku, idan ya yi ƙudurin cewa wannan doka ta su ta fi ta Allah, wannan ya kafirta. Hali na hudu, idan ya yi ƙudurin cewa wannan doka ta su ba ta yi daidai da ta Allah, kuma ba ta fi ta Allah ba, sai dai ta sun halaka ne mutum ya yi, to shi ma wannan ya kafirta domin ya halatta haram. Na hudu kenan, na biyar shine wanda ya kakaba ma mutane shi wannan doka, koma bayan ta Allah ya ce ga abinda za a ringa hukunci da shi, shi ma wannan babu tantama game da kafircinsa. Na shida kenan alƙalantar da irin waɗannan dokoki waɗanda suke na gargajiya na kabilu, cewa ga shari'ar da muka same ta wadda uwaye da kakanni suke yi, wanda kuma alhali ta saba ma alƙur'ani da sunna. To amma duk a lokacin da mutum zai yi hukunci da abinda ba Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar, alƙalin da ya yi hukunci da shari'a ba alƙur'ani ba sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma a zuciyar shi ya tabbatar da cewa dokar Allah ita ce doka, ita ce tafi cancanta amma bayi hukunci da ita, kuma ya yi furici ya tabbatar da cewa wannan doka da suke wannan hukunci da yake dushirme ne, an gane ko, ya tabbata cewa shirme ne, kuskure ne, to wannan kafircinsa kafirci ne karami, ya zama fasiki, ya zama azzalimi. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humuz zalimun, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasikun. Matsayin shi fasiki ne azzalimi. Me yasa ya zama azzalimi? Saboda ya dora shari'a ba a mahallin da ta dace ba, domin in aka ce zalunci shine aza abu ba a mahallin da ya dace da shi ba, maimakon ya ma jama'a hukunci da alƙur'ani da sunna sai ya musu hukunci da wani abu wanda yake koma bayan alƙur'ani da sunna, to ya zama azzalimi, ya zama kuma fasiki, domin ya ma ubangijinsa ta waye baya yi masa da'a. Kuma in ka dora masa waccan aya, kafirci ne wanda bai kai babban kafirci ba, kamar yadda Abdullahi dan Abbas ya fassara shi ne yace kufrun duna kufrin, kamar yadda Ubangiji ta'ala yace wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun, duk wanda ke hukunci ba da abinda Allah ya saukar ba to waɗannan kafirai ne. Kenan anan a wannan hali guda shida shine zaka dora ma mutum babban kablasar. Amma in ya yarda da cewa dokar Allah ita ce doka, kuma ya yarda wannan doka ta su shirme ne da hayaniya, kawai son zuciya ne ya kai shi yake hukunci da abin da yake ba alƙur'ani da sunna, to wannan kafirci ne karamin kafirci, kuma sunan shi azzalimi, kuma sunan shi fasiki. To dan haka kuma wannan hukunci maguzanci ne, maguzanci ne, shine Ubangiji ta'ala yace afa hukumal jahiliyati yabghun wa man asdaqu minallahi hukuman liqaumin yuqinun, yanzu hukunci na jahiliya na maguzanci jama'a za su ringa nema, sai yace wane ne yafi Allah gaskiya ga hukunci ga waɗanda suke hankalta, ba wanda yafi Allah subhanahu wa ta'ala gaskiya game da hukunci. Kuma waɗannan dokokin da galibi kar ku je nesa, wasu waɗanda fa kasancewar san ma ba su san inda aka dosa ba, wallahi wasu waɗanda suke tsara waɗannan dokoki kwata-kwata sun fita daga cikin hayyacin mutane, mahaukata ne, su ne za su tsara kaza ya kamata a yi, kaza ya kamata a yi, in an yi kaza, kaza ya kamata a yi, kuma ita wannan doka ta su tuka da warwara gare ta. Sai ka ji wani ya ba da ayar doka ya cewa ya yi hukunci da ita, sai wani ya zo ya ce a wannan kuma ga wata aya kuma tasu ta doka kuma ta warware wannan, kuma a nan wannan kotun sai a maka shari'a, in ka daga kara kuma wata kotun sai ka samu gaskiya, daga ita hallo in ka kai wata hallo ko a ta da wannan hukunci har ka kai kotun da suke kiranta ta Allah ya isa, sai dai ka dangana ka bar ma Allah, daga nan ba inda za ka yi gaba, kotun Allah ya isa sunanta. To don haka kasancewar wannan shirme ne da hayaniya, saboda tuka da warwara ke akwai, dokar Allah subhanahu wa ta'ala ba tuka da warwara, kuma dokar Allah ba maganar daga kara, daga nan a ce ka daga kara ka kai gaba in abu bai maka ba, to kaga tun daga nan su kansu ya kamata su gane cewa dokarsu ba doka bace ba, in har an maka wai kana iya daga kara ka je ka ce baka yarda ba. To don haka kenan anan mu sani ba kowane alkali bane ba wanda yake hukunci ba da alqur'ani ba da sunna ba kai tsaye zaka kafirtar da shi sai in ka same shi akan dai daga cikin waɗannan halaye guda shida amma in yayi kuduri ya tabbatar da cewa dokar Allah ita ce doka ita tafi cancanta a yi ma jama'a ya tabbata wannan doka ta su shirme ne da hayaniya bai halatta ba a yi aiki da ita amma san zuciya da neman tarkace na duniya ya kai shi yake hukunci da wannan doka to sunan shi fasiki sunan shi azzalimi kuma kafircin sa kafirci ne karami wanda bai fitar da shi daga cikin musulunci amma laifin sa laifi ne fa wanda yake yafi kowane laifi girma yafi zina yafi shan giya yafi kisan kai yafi sata yafi kwaci Allah ya kare mu to sannan abin da ya shafi matsala ta gaba shine abin da ya shafi shi kai kara na mutun ya kai kara ga shari'a wadda take ba ta Allah ba kenan abu na farko dai wanda yake shar'anta ita wannan abin da ya shafi shari'ar misali wanda zai zauna a tsara waɗannan dokoki a ce kaza ya kamata a yi kaza ya kamata a yi in an yi kaza kaza ya kamata a yi kuma alhali wannan abubuwa da aka tsara na dokokin sun saba ma alqur'ani da sunna to wannan kafiri ne babu tantama game da kafircin sa haka duk wanda ya masa da'a to shi ma ya kafirta domin yayi da'a ne game da halitta abinda Allah ya haramta ko kuma haramta abinda Allah ya wato ya halitta domin duk wanda kai masa da'a ya halitta maka abinda Allah ya haramta ko ya haramta maka abinda Allah ya halitta to ka mai da shi cewa shine Allah ka shine ubangijinka kamar yadda can ubangiji ta'ala yake faɗa ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masiha ibn maryam wama umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yushrikun shine ubangiji ta'ala yace yahudawa da ƴan musham sun maida malaman su da masu ibadar su arbaban sun maida su alloli min dunillahi kuma bayan Allah mahaliccin su a lokacin da manzon Allah ya karanta wannan aya wadiyu guna hati sai yake cewa wallahi mu ba ma bauta musu ba ma bauta ma malaman mu ba ma bauta ma masu ibadar mu manzon Allah sai yace to zo in tambaye ka manzon Allah yace wai shin yanzu su malaman ku naku na yahudu da naku na ƴan musham shin ba sa halitta muku abinda Allah ya haramta kuma ku yadda da cewa ya zama halak yace kwarai hakan yana kasancewa shin ba sa halitta muku abinda Allah ya haramta kuma ku yadda da cewa ya zama halak yace kwarai dukkan haka yana kasancewa suna halitta mana abinda Allah ya haramta mu yadda da cewa ya zama halak ko su haramta mana abinda Allah ya halitta kuma mu yadda da cewa ya zama haram manzo Allah ya ce fatilka ibadatuhum wannan ai ita ce bautar da kuke musu to dan haka duk wanda zai shar'anta wasu dokoki koma bayan alqur'ani da sunna to wannan ya kafirta haka wanda ya masa da'a akan wannan dokoki na halitta abinda Allah ya haramta ko haramta abinda Allah ya haramta a yi halitta to ya zama wato kafiri sannan abin da ya shafi shi kuma wanda yake hukunci da wannan shari'a misali yayi hukunci da wannan sau daya ko sau biyu ko sama da haka amma bai mai da abin al'adar shi wanda kullun kawai an girka shi ne kawai shari'a ce zai yi da wannan doka a'a ya taba yi sau daya ko yayi sau biyu ko yayi sama da haka sau uku amma kuma ya san da cewa wannan abu da yake kuskure ne ba shari'a bace ta Allah to wannan bai kafirta ba sai in ya halitta ma kansa wannan abu an gane ku to sannan anan hali wanda yake na gaba shi mutumin da zai kai kara zuwa ga shari'ar da ba ta Allah ba wanda zai dauki kara ya kai ga gun shari'ar da ba ta Allah ba to wannan in har ya kasance a iya yana kwadan ai masa hukunci da wannan shari'a baya kinta baya kyamarta ya dauke ta kawai shari'a ce wadda ta dace a yi to wannan shi ma ya kafirta duk mutumin da zai yarda da wata shari'a koma bayan ta Allah ya kai kara a matsayin ya yarda ya amince da cewa shari'a ce wadda ta dace amma jama'a hukunci da ita baya kinta baya kyamarta to wannan babu tantama game da kafircinsa, domin yarda da kafirci kafirci ne. Duk abin da yake kafirci ne, idan mutum ya yarda da shi ya amince masa, to shi ma ya kafirta. Sannan hali na biyu, mutumin da a karan kanshi a zaɓin shi shi ba zai kai kara zuwa dokar da ba ta Allah ba, an tilasa shi ne kawai ba yanda zai yi, haƙƙinsa ya marƙaye, babu inda zai kai kara, wannan haƙƙi nashi ya fito, dole sai ta hanyar ita wannan koti. To anan ya halatta ya kai kara domin fito da haƙƙin shi, kuma halin yana miƙi yana kyama. Amma matukar ga kotun musulunci, ga koti wadda take ta dagutu, to baya halattar musulmi ya kai kara koti wadda take ba ta musulunci ba. Kenan anan mu gane cewa haƙƙinka ne ya markaye, ba yanda za a yi wannan haƙƙi naka ya fito, dole sai ta hanyar wannan koti. To kana kin abun, kana kyamar abun, da rashin yarda da rashin amincewa ka kai kara domin haƙƙinka ya fito, to wannan ba laifi bane, yin haka halaka ne. To shine dai a takaice wannan aya da malam yazo da ita, yana nuna mana yana daga cikin shiga, yana daga cikin shiga musulunci gaba daya, shine mutun ya alƙalantar da alqur'ani da sunna, ya maida cewa alqur'ani da sunna shine wato littafin sa wanda yake na dokoki. In kai kara ya samu, wato idan kai kara ya kasance kenan mutun ya kai kara zuwa ga alqur'ani da sunna, duk an gane ko kenan. Amma mutum ya yarda da wata doka koma bayan ta Allah, to wannan bai shiga musulunci gaba daya kenan. A iya bayanin da malamai suka yi kenan, akwai lokacin da mutum kwata-kwata ya bar musulunci kamar yadda bayani ya gabata. Sannan aya ta uku wadda malam ya zo da ita shine fadar Allah subhanahu wa ta'ala da ke cikin suratul an'am, innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shiya allasta minhum fi shay. Ubangiji ta'ala ya ce lalle waɗanda suka karkasa addininsu, suka zamanto jama'a ji wa kanu shi'a, suka zamanto wato jama'a, suka zamanto ƙungiya, kowa ya kaɗi gabansa. Ubangiji ta'ala ya ce lasta minhum fi shay, wato baka cikin wani abu game da su, ma'ana kwata-kwata kai manzon Allah baka tare da su. Duk waɗanda suka karkasa addininsu wa kanu shi'an, wato suka zamanto kenan jama'a, ƙungiya, Ubangiji ta'ala ya ce baka cikinsu, ma'ana ba kai ba su. Me yasa? Saboda addinin Allah ɗaya ne, kamar yadda Allah ya faɗa inna dina indallahi al-islam, muslim addini, lalle addini a gun Allah shine musulunci, duk wani addini kuma bayan musulunci shirme ne da hayaniya. Sannan kuma ita wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama al'umma ce daya-daya wadda tsintsiya ce madaurin ki daya, kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa a cikin suratul anbiya, inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. Lalle wannan al'umma ta ku, Ubangiji ta'ala ya ce al'umma ce daya-daya, ni ku ni ne Ubangijin ku, abun bautar ku, fa'budun, ku kadaita ni da bauta, kar ku sanya min kishiya. A cikin suratul mu'minun ya ce inna hadhihi ummatukum ummatan wahida, sai ya ce wa ana rabbukum fattaqun. Lalle wannan al'umma, ya ce al'umma ce daya-daya, lalle wannan al'umma ta ku al'umma ce daya-daya, tsintsiya ce madaurin ki daya, ya ce ni ku ni ne Ubangijin ku, don haka ku tsorace ni, ku tsare dokokina. Don haka kuma jama'ar Allah, kungiyar Allah ɗaya takci, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa ala inna hizballahi humul muflihun, ku saurara, lalle rundunar Allah sune masu rabo, wato a gobe kiyama Allah ya sanya mu a cikin su. Kuma haka kasancewar tafarkin mu tafarki ne daya-daya, wanda yake leƙeƙe, wanda babu karkata a cikin sa, kamar yadda yake wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. To dan haka kamar yadda wancan babe ya gabata, dukkan wani suna da dukkan wani lakabi da duk wata kungiya wadda ta fita daga cikin da'awa ta musulunci, to ta shiga karkashin wannan aya, tana daga cikin waɗanda suke raba kan mutane, innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'an, lalle waɗanda suka karkasa addinin su suka yi kungiya kungiya suka kowa ya kadi gabansa kungiyar da ta fita daga cikin da'awa ta musulunci ubangiji ta'ala ya ce lasta minhum fi shay baka cikin komai game da lamarin su ma'ana ba kai ba su kenan dan haka kaga kenan shiga cikin musulunci gaba ɗayansa dole sai mutun ya watsar da duk abin da yake ya fita daga cikin da'awa ta musulunci sannan aya ta hudu shine fadar Allah subhanahu wa ta'ala dake cikin suratu Ali Imran shine fada Abdullahi dan Abbas ya fada game da fadar Allah subhanahu wa ta'ala dake cikin suratu Ali Imran yawma tabiyadu wujuhun wa taswaddu wujuh ubangiji ta'ala yace yinin alkiyama wato yini ne wanda wasu fuskoki sukan yi fariqan wa taswaddu wujuhun wasu fuskokin kuma su yi baki kirin Abdullahi dan Abbas yace tabiyadu wujuhu ahli sunnati wal itila fuskokin ma'abuta sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal itila wato da haduwa akan alqur'ani da sunna fuskokin su ne za su yi fariqan ayinin alkiyama Allah ya sanya mu daga cikin su wanda daga an hango su fuska tana haske tana kyalli mabiyan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka za su tashi a ranar kiyama sai yace wa taswaddu wujuhu ahli al-bida'i wal-ikhtila yace huskokin yan bid'a da safani a cikin addini za su yi baki kirin alamar da za a gane yan bid'a a ranar kiyama bakar fuska waɗanda suka karkasa addini suka yi safani to haka bakar fuska za su tashi da ita a ranar kiyama Allah ya kare mu shine ubangiji ta'ala sai yace fa amman ladina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun wa amman ladina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun waɗanda fuskokin su suka yi fari a wannan yini ubangiji ta'ala yace suna cikin jin kai na ubangiji subhanahu wata'ala ita ce aljanna kuma su masu dawwama ne a cikin ta sai yace wa amman ladina suwaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum sai dai waɗanda fuskokin su suke yin baki a wannan yini ubangiji ta'ala yace za a ce da su ku ne waɗanda kuka kafirta bayan imaninku dan haka a yau fazubul azaba bima kuntum takfurun ku dandana azaba a sababin abin da kuka kasance kuna kafirce ba ubangiji subhanahu wata'ala dan haka ibnu kasir Allah ya ji kansa a cikin tafsirin sa da yazo kan wannan aya yana sharhin ta sai yake cewa ya ani yawmal kiyama ma'ana a ranar kiyama yace hina tabiyadu wujuhu ahli sunnati wal jamaa fuskokin ahli sunna waɗanda suka haɗe akan alqur'ani da sunna za su yi fariqan Allah ya sanya mu a ciki wa taswaddu wujuhu ahli albid'i wal wana ahli albid'a wal furqa yace fuskokin yan bid'a masu raba kan mutane yace su ka za su yi baki kiran a cikin wannan yini Allah ya kare mu kenan ne ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.